This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Kuna iya kuma kama mu kai tsaye a duk duniya a duk kuma lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabara ne a shirin mu na safiyar yau 2 ga watan Satumbar shekarar 2015. Sannan tare nake da Grace Alheri Abdu daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu ga yadda duniyar tamu ta waye gari.
Cibiyar kula da yanci rani ta kasa da kasa ta ce sama da bakin haure 350 suka kurara kasashen Turai bana domin neman ingancin rayuwa. Ana ci gaba da nuna fargaba dangane da tattalin arzikin kasar China bayan rahoton kuma bayan da masana'antun kasar suka samu da suka haifar da faduwar hannayen jari. Kana masu goyon bayan yarjejeniyar kasa da kasa da aka cimma kan ayyukan nuclear Iran sun samu karin kur'u a majalisar dokokin Amurka.
To a gaishe ki, sakataren dindindin na ma'aikatar tsaro a Najeriya, shin me ake ciki ne game da yaki da Boko Haram?
Inda su wannan ƴan Boko Haram suke cike domin already yanzu an riga an same su, an san inda suke, ana afka musu.
To bayan wannan kuma ta yaya aka yi mai dokar barci ya buge da gangadi? To da fatan za a mana afuwan tangarɗar na'ura mai kwakwalwa. To akwai shirin demokradiya a yau, amma fa duk sai bayan cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Cibiyar kula da yanci rani ta kasa da kasa ta bayyana jiya Talata cewa sama da bakin haure 350 suka yi tafiya mai matukar hadari suka ketare tekun Baharan Bana domin gudanar da wato gudun wahala da talauci a gabas ta tsakiya da kuma Afirka, suna neman ingancin rayuwa a kasashen Turai. Cibiyar ta ce sama da 230 daga cikinsu suka isa kasar Girka, waɗansu 214 suka isa Italiya, akwai kuma waɗanda suka shiga Spain da Malta ko da yake ba su da yawa sosai. Kimanin 2600 kuma suka mutu, galibi ruwa ya tafi da su lokacin da kwale-kwalen da suka yi aka yi wa lodi fiye da kima suka nitse. An sami adadi na baya-bayan nan ne yayin da kasashen tarayyar Turai suke ci gaba da fama da kurarar bakin haure mafi yawa da suka taɓa fuskanta tun yakin duniya na biyu. Wani kakakin cibiyar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Baba Balog, ya shaida murya Amurka cewa dukkan kasashen suna da hakkin shawo kan lamarin. Kasashe da dama suna neman hana kurarar bakin hauren ko kuma taƙaita shigarsu. Jiya Talata, hukumomi a Hungary suka rufe babbar tashar jirgin ƙasa da ke Budapest kafin daga baya suka buɗe. An bar ɗaruruwan bakin haure galibi daga gabas ta tsakiya da yaƙi ya ɗaiɗaita a waje, da dama suna roƙon hukumomi su ƙyale su su shiga jirage da suka nufi Austria da kuma Jamus. Hungary na ɗaya daga cikin muhimman ƙasashen da bakin haure suke bi zuwa ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai, inda sama da mutane 156 suke isa kowace shekara.
An ƙara nuna fargaba dangane da haɓakar tattalin arzikin ƙasar China bayan rahoton kuma bayan da masana'antun ƙasar suka samu jiya Talata da yake sake haifar da faduwar hannayen jari. A birnin London da kuma New York, hannayen jari sun faɗi da kashi 3%, yayin da hannayen jari a Paris da kuma Jamus suka faɗi da kashi 2.4%. Farashin hannayen jarin Shanghai sun yi matukar faduwa a lokacin da aka bude kasuwannin a jiya, sai dai daga baya ya cira, amma aka rufe da asarar kashi 1%, yayin da jami'ai a kasar China suke jaddada cewa sun shawo kan lamarin. Hannayen jarin masana'antun kasar China sun yi faduwa mafi muni a watan Agusta, wanda ba a taba gani ba tun a shekara ta 2012. Kasar China ta yi fice a fannin sayar da kayayyakin ta kasashen ketare. Yanzu ta koma tana ba da karfi wajen biyan bukatun cikin gida. Kasar wadda take biyu a ta biyu a jerin kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya tana fama da batun yiwa tsarin tattalin arzikin ta garan bawul da nufin bunkasa shi da kuma inganta shi.
Narkewar da kankarar tekun yankin Arctic ke yi ya sa Amurka ƙara mai da hankali ba kan batun dumamar yanayi da batun tsaro da kuma makamashi kaɗai ba, amma har da batun dakon kaya da jiragen ruwa da zakulo albarkatun ƙasa da kuma kamun kifi, waɗanda dukansu batutuwa ne da suka shafi ƙasashen duniya. Kodayake ba a riga aka kafa dokokin ƙasa da ƙasa da suka shafi keɓewa da kuma bunƙasa wannan yanki ba, mai yiwuwa ne batun ya ɗauki hankali a cikin watanni masu zuwa. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga Majalisar Dokokin Amurkan ta amince da hanzarta gina sababbin jiragen narkar da kankara a maida shirin baya da shekara biyu daga shekara ta 2022 zuwa 2020. Shugaban Amurkan yana ziyarar kwana uku a jihar Alaska, jihar da take ƙuriya. Yana amfani da hotunan yankin da ke fuskantar barazanar sauyin yanayi wajen jan hankali kan yadda dumamar yanayi ka iya jefa ƙasashe ƙarƙashin wani yanayi da ruwan teku zai cinye birane da dama. Buƙatar sayan sabbin jiragen narkar da ƙanƙara na iya zama wani batu daban kasancewa ana fuskantar narkewar ƙanƙara a tekun, sai kuma yayin da ake ƙara bin ta tekun domin gudanar da harkokin cinikayya da haƙar mai da iskar gas. Jiragen ruwa za su iya fuskanta haɗari kasancewa sauyin yanayin yana haddasa daskarewar ruwan teku. Ana saida manyan jiragen narkar da ƙanƙarar ne dai akan kuɗi dala miliyan 100,000 kowane ɗaya. Sai dai yanzu haka Amurka guda biyu kaɗai take da su a bayan Rasha da ke da guda 40.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Masu goyon bayan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma kan ayyukan nukiliyar Iran sun sami ƙarin ƙuri'a a Majalisar Dokokin Amurka, yayin da waɗansu 'yan jam'iyyar Democrat biyu a Majalisar Dattijai suka ce za su goyi bayan yarjejeniyar. Sanarwar ta 'yan Majalisar Dattijai Bob Casey da ke daga jihar Pennsylvania da kuma Chris Coons na jihar Delaware suka yi ta zo daidai mako ɗaya kafin Majalisar Dattijai ta fara tattaunawa kan ƙudurin da jam'iyyar Republican ta bayar na ƙin amincewa da yarjejeniyar da aka sanar a ranar 14 ga watan Yuli tsakanin Amurka da manyan ƙasashe biyar masu ikon fada a ji da kuma Tehran. Wannan goyon baya na nufin 'yan majalisar dattijai guda 33 da suka hada da 'yan Democrat guda 31 da kuma Independent guda 2 da suka kada kuri'ar goyon bayan yarjejeniyar da aka gani a matsayin wata nasara da shugaba Barack Obama dan jam'iyyar Democrat ya samu. 'Yan jam'iyyar Democrat guda 2 a majalisar dattijai sun nuna kin amincewa da yarjejeniyar da kuma galibin 'yan jam'iyyar Republican a majalisa. Masu goyon bayan yarjejeniyar suna buƙatar 34 a majalisar dattijai ko kuma 146 a majalisar wakilai kafin zartarwar da shugaba Obama ya yi a kai ta ɗore idan aka amince da ƙudurin da jam'iyyar Republican ta gabatar na kin amincewa da su a majalisun. To, labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington. Shin me yaki da 'yan boko haram ke ciki ne? Ga Aliyu Mustapha Sokoto da amsa daga ma'aikatar tsaron Najeriya.
To, jama'a zai nata da Alhaji Aliyu Ismaila wanda shi ne babban sakataren ma'aikatar tsaro ta Najeriya. Alhaji Aliyu, a cikin makon nan ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke cika shekaru na al'ada guda 100 da ake amfani da su ana auna mizanin nasarori da ƙalubale da sauransu da shugabanni ke samu. Idan ka dubi wannan shekaru 100 musamman a harkar da ta shafe ka ta tsaro, wacce irin a takaice da na san abubuwan suna da yawa da irin nasarori kake ji an samu?
Alhamdulillah, na farko dai mu gode Ubangiji Allah da ya nuna mana ga kasanmu da tana hade har yanzu guda daya, ba inda bangaren da ya fita daga kamar yanda kowa yake tsammanin cewa za a haka. To, alhamdulillah, kuma Allah ya taimake mu mu samu shugaba wanda kwararre ne ta fannin tsaro a Najeriya. Abin da ya fara zuwa da shi yanzu shine ce tabbatar cewa akwai kwanciyar hankali, wannan ta tashi tashin hankali da ake dinna yayi alƙawari zai ga ƙasa ta kuma alhamdulillah ya dauki matakin wannan yanzu haka na farko ya tashi bayan an ratsa da shi kwana uku ya je Niger ya je Chad daga baya ya sake zuwa Cameroon ya je Niger ya je Benin Republic ya samu hadin kan wayannan shugabanni duka sun amince lalle ya kamata tsaro yanzu a sashin Chad abu ne muhimmi wanda ya kamata duka mu hada kai mu kuma an samu daurin an samu hadin ka akan wannan ana yi na biyu yayi canje-canje na shugabanni wanda da ko kawo yanzu na ta fannin sojoji na kasa sama da ruwa gaba daya kwararru ne a wurin fannin tabisa su ana samun kwanciyar hankali wannan abubuwa da ake samu yanzu kasa kaje an buga bomban buga da saboda inda su wannan yan boko haram suke ci domin already yanzu an riga an same su an san inda suke ana afka musu babu inda za su zana shine suke dan gugudu da kake samu wannan a hankali shi masha Allah za a samu a shawo kansa America gashi ta gayyace shi yaje yanzu ji saboda ake magana yaje shi yanzu kuma za shi fura zai ji kuma wani suraden duka da ake gaya da su duk wannan da ke neman an gan shi da kuma ana neman da za a ƙara taimaka masa don a samu a shawo kan wannan tashin hankali
Alhaji Aliyu na san shugaba Buhari ya yanka wasu wannan sababbin shugabannin sojoji wa'adin watanni uku na su yi kokari su gama da mutanen Boko Haram din nan a yanzu an yi kamar mako biyu ko uku da yayi wannan magana din kana jin za a cimma wannan buri cikin wannan lokacin da ya yanka
alhamdulillah ina so in tabbatar maka cewa insha Allah su a ganin su ma wata uku kamar ya musu yawa domin nasarorin da ake samu wanda ba kullun ne ya kamata kowa a ga musu ga abin da ake ba saboda yanayin tsaro suna samun nasarori kware da gaske akwai abubuwan da suke so akwai karin makamai da wasu abin da suke so amma muhimmin abu shine su sa zuciya su kuma dauka cewa lalle wannan wata uku da aka ba su insha Allah za su kawo abin da muke nema mu wurin jama'a muna neman haɗin kai musamman cikin garuruwa inda ake duk wani dan wani bayani da ya kamata a kai a je a kai don a taimaka wa wannan mutane su shawo kan wannan shi muke nema
ina gaskiyar wasu rahotanni da ake bayar na cewa watakila mutanen nan na Boko Haram sun fara bulla a wasu sassa da ba saba ganin su ba kamar kudancin Najeriya irin su Lagos
to akwai dai kabanni haka kaza kaman dai ko a jaridu an faɗa cewa SSS sun kakkama wayansu to yana daya daga cikin abubuwan da ake faɗa cewa inda ake afka musu wurin sambe sadi na suna gudu suna neman mafaka wa surare wannan za ta yi gaskiya ne
wani labari kuke da shi game da shekau
shekau gaskiya ba ne da abin da nake so zan faɗa ba abin da nake shirin faɗa kansa a nan yanzu haka
to Alhaji Aliyu Ismaili kenan babban sakatare a ma'aikatar tsaro ta Najeriya
idan ba ku saka ke ba nan an ja kun buka ce ba laushe
Ma'aikatan hukumar kare 'yancin bil'adama ta Najeriya fa suna ci gaba da koka na cewa hukumar na take musu 'yancinsu ga wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari daga Kano.
Shekaru 20 da suka shuɗe ne aka kafa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya domin bin diddigin duk wani haƙƙi da aka tauyewa ɗan Najeriya ta kowace fuska.
Yanzu maganar da nake maka watan mu biyu ba a ba mu albashi ba, babu allowance, babu training. Ba workshop haka muke zaune kara zibe kuma babu bayanin cewa me yasa ba a biya mu albashi ba komai da ka sani ya tabarbare a National Human Rights Commission na Nigeria mu sunan mu hukumar kare haƙƙin bil'adama amma mu haƙƙin mu ba a kare mana ba
to me yake faruwa
to ina za mu sani tunda ba sa mana bayani dole ka zo aiki yanzu idan ina da aiki complainer yazo ya mun complaining dole da waya na zan kira saboda wayan wurin aiki ba kudi dole ne da mota na ina da shi ko in hauta sai in je inda zan yi aiki in dawo
ba albashi ba kare haƙƙin ma'aikata muna cikin wani hali sosai gwamnati ya kamata tunda an ce za a yi canji a kawo mana canjin nan maganta sosai gaskiya tsakani da Allah muna cikin fahalin da ba za a taba tunanin ma'aikatan hukumar kare haƙƙin ɗan adam suna cikin wannan hali ba
yanzu me kuke so misali gwamnati ko majalisa ta yi
majalisa ta tashi ta yi bincike sosai bincike ba kadan ba kuma duk wanda abu ya shafa a hankada shi ya gaba saboda ya kamata a share duk waɗannan masu bata al'amura an kafa wannan ma'aikata ne duk duniya idan aka ji hukumar kare haƙƙin ɗan adam an san cewa tashi take ta yakan wanda suke tauye mutane haƙƙi sannan kuma mu a ce ma'aikatanta muna cikin wannan hali da ba zawa ba wanda zai iya mana magana ba wanda zai mana taimako
inda ba a samu albashi ba ba a ma tunanin wasu abubuwa ma da ya kamata mu gaskiya ba mu san a inda matsalar take ba ko daga gwamnati ne ba ta ba da isassun kuɗin nan da ya kamata a gudanar da wannan hukuma yadda ya kamata a gudanar
Baya ga batutuwan da suka shafi sha'anin albashi da sauran haƙoƙin aiki, ma'aikatan hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya sun kuma koka kan yadda shugabanni suka hana su kafa ƙungiya da za ta rinka bibiyar lamuran da suka shafi sha'anin aiki da ma'aikata.
Ita kamar shugabanni ba sa son a kafa ƙungiya don kawar da makalubale a gare su, don su cika abin da za su ga dama ba tare da an bibiyi abin da suke aiwatarwa ba.
Don haka ne me kuke yi don ganin cewa su sun san halin da kuke ciki kuma?
Ba ka yi magana ba. Ba ka iya cewa komai ba, kawai dai kai shiru a bi da kai yadda aka dama.
Malam ina kake aiki?
A National Human Rights Commission.
Wadanne hanyoyi kuke bi, kuke sanar da hukumomi halin da ku?
Gaskiya babu wasu hanyoyi da muke iya bi, sai dai kawai abu ya dame mu, mu haƙura kawai mu ta tunanin yadda za mu ba solution. Har a haka dai kawai dole kawai ka haƙura.
Dangane da wannan batu, na tuntuɓi Hajiya Hauwa Jauro da ke zaman jami'a mai kula da ofishin hukumar nahiyar Arewa maso yammacin Najeriya, amma ta ce ba za ta iya cewa uffan ba game da wannan al'amari. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Ana turka turka saboda kudi,
tsakanin da
kaga mutum ya janye wando don saboda kudi,
tsakanin da
ana ma kai naushi saboda.
To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya taka tsarin mulki ne wajen naɗe-naɗe da ya yi a baya-bayan nan. Jama'a masu haro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wasu sabbin naɗe-naɗe da suka haɗa da sakataren gwamnati da babban jami'i mai kula da harkokin mulki a fadar shugaban ƙasa. Mataimaka na musamman kan harkokin majalisa da shugabannin hukumomin kasam da kuma na hukumar shige da fice. Wannan ya janyo surutai babu iyaka a kafofin yaɗa labarai da na sada zumunci a intanet. Gama shin fidar da Nasir Adamu Hikaya ya mana.
No, I don't consider it fair at all. Judging by the
sun ban ɗauka an yi adalci ba a naɗin waɗannan mukaman. Dan an duba tanadin tsarin mulki ya ce a raba mukamai dukkan shiyoyi su samu wakilci. Shugaban kungiyar haɗin kan Yarbawa OPC Frederick Fashewun ke mai da martani akan naɗin mukamai da shugaba Buhari ya yi zuwa yanzu, musamman ma sakataren gwamnatin tarayya da yake ganin ba kyautawa sauran sassa ba. Muna matukar mutunta shugaba Buhari da yin fatan zai kawo sauyi mai ma'ana, amma gaskiya wannan sauyi nasa ba mai fa'ida ba ne, in ji Fashewun. Da ke na tuntuɓi ɗan rajin kare muradun al'adun ƙabilar Ibo Comrade Isiah ga Ostet da ke jihar Abia, wanda ke ganin nuna bambancin kudu da arewa ba zai haifa wa Najeriya alheri ba. Ina gani akwai daga mutanenmu da ke rayuwa cikin ɗimuwa da ke kawo ƙabilanci ko ɓangaranci wajen rikita lamuran ƙasa, in ji Comrade Ostet da ya ƙarƙare da cewa. Ina gani idan Buhari ya naɗa ministoci kowane ɓangare zai samu wakilci, aƙalla ina ganin zai mutunta tanadin tsarin mulki na bawa aƙalla kowace jiha wakili a majalisarsa ta zattaswa. Mai shugaban kungiyar Yarbawa OPC Fashewun ke gani idan an naɗa ministoci kowane ɓangare zai samu wakilci.
The chairman of a parastatal and he comes from favored area. How does he listen to minister?
Fashewun yace ta yaya kake ganin shugabannin sassan gwamnati da aka nada daga sashen da aka fifita za su mutunta ministoci da za su fito daga sashen da aka mayar yan bora? Lalle ya zama wajibi shugaba Buhari ya sauya takurawar gwamnatinsa. A nasu bangaren ɗaya daga dattawan arewa, sanata Hadi Sirika na ganin rashin jimiri ke damun masu korafi kan mukama.
A sani fa ya taɓa yin shugaban ƙasar nan, kuma ya san da ita wannan tsarin mulkin ta Najeriya. A jira a yi haƙuri ya ga manyan waɗannan mukaman raba mukaman. Mutanen nan fa akwai da yawan su wanda shi ganin su ma bai taɓa gani ba. Wanda ya naɗa shugabannin sojojin nan bai taɓa jin su, bai taɓa ganin su ba, bai san su ba. Wanda ya naɗa shugaban NNPC mutum ne da bai taɓa ganin shi ba. Da aka je aka binciko aka gano cewa mutumin kwarai ne, kuma dama shi alƙibla Janar Buhari a yanzu ita ce tattalin arziki da tsaro, sai ce eh to na samu wannan sanya. Saboda haka ni ina ganin in 'yan Najeriya suka haƙura aka bi a hankali aka yi wannan abin goma ta kafu, to insha Allah ba za a bada kunya ba, kuma adalcin da ake mashi kirari shekara da shekaru za a gan shi muraran. A sani cewa fa mutumin nan shekarar shi 70, cikin shekarar 70 ɗin nan ba wanda ya taɓa ce mashi Allah wadarai. To a yanzu ne zai abin da ba na daidai ba, hakuri kure ya kamata mutane su yi, ni a nawa tunani. Kuma in an duba shi ne wannan a gaskiyance, akwai sauran mukamai bila addin.
Kakakin shugaban kasa Femi Adesina ya ce nan ba da dadewa ba shugaba Buhari zai yi naɗe-naɗen da za su kara daya kasa.
Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano, shin shugaban kasa ya taka wata dokar kasa wajen naɗe-naɗen da ya yi ne?
Wato abu biyu ne, akwai naɗe-naɗe da doka ta wajabta cewa sai sun la'akari da bambance-bambance na Najeriya, musamman a tsarin mulki sashe na 14 an yi bayanin a tabbatar aka tashi nada ma'ana ministoci, an yi la'akari da bambance-bambance na Najeriya ta yadda kowa zai je ana tare da shi. To sannan akwai wasu kuma naɗe-naɗe waɗanda shi shugaban ƙasa shi yake da ikon ya yi su gwargwadon inda idan ya dace. To yawancin masu soke-soken nan ba su yi la'akari da abubuwa biyu ba. Na ɗaya ba su yi la'akari da cewar naɗe-naɗen nan da aka yi zuwa yanzu ba su shafi ɓangaren da ake son lallai sai ka bai wa kowace jiha ba ko kowane yanki na Najeriya. Naɗe-naɗe ne waɗanda shugabannin da suka gabata su ma irin waɗanda wato yanda suke so suka yi su.
To akwai misali? Nace da misali kamar shugabanni da suka yi irin wannan?
Idan yanzu ka ɗauki waɗanda su lokacin Obasanjo ko kuma ma lokacin Jonathan da chief of staff da personal security da personal assistant, za ka ga duka 'yan kabilar su ne waɗanda watakila tunda in dai ba bacci ba kullum suna tare, watakila za su so koda da yaran su ne su ɗan yi magana ba kullum sai da turanci za su yi magana ba. Saboda haka ba abin mamaki ba ne yanzu idan Buhari shi ma ya naɗe 'yan arewa waɗanda ko ba komai zai iya magana da su da yaran sa jifa-jifa a lokacin, saboda aikin su ya shafi na ofis da kuma nasa na ƙashin kansa. Saboda haka al'ada take. Abu na biyu da ba sa al'ada da na lura ba a yi la'akari da shi ba wajen soke-soken shi ne ana ta ƙarawa da waɗanda ba shugaban ƙasa ne ya zaɓe su ba, wato ko dai aiki ne ibiyo ta kansu suka ɗauka ko kuma zaɓe aka yi. Alal misali masu wannan sukan suna cewa arewa ta rike kaza, arewa ta rike kaza, arewa ta rike kaza, sai suke hada da misali shugaban bangaren shari'a wanda aiki ne ya biyo ta kansa, wacce take kai ta gama aiki waye mai binta shi sai ya dauka. Suna hada da shugaban hukumar zabe wanda aiki ne ya biyo ta kanta, na kai ya gama waye mai binsa wancan aka ce a bata. Suna hadawa da wato hukumar shige da fice wanda aiki ne biyo ta kansa. Suna hadawa da wato shugaban majalisar dattijai wanda zabe suka yi, suka zabe shi ɗan kudu da 'yan arewa a majalisar,
kuma bangare ne kuma reshe ne na gwamnati daban wanda baya karkashin ikon bangaren zattaswa da shugaban kasa ke da iko akai.
Yawwa, baya karkashin shugaban kasa. Suna hadawa da shugaban majalisar wakilai wanda da shugaban kasa da jam'iyyarsa su ba shi suka so za a zaba ba, asali suka so a zaba dan Lagos ne. Amma su 'yan majalisar da 'yan kudancin su da 'yan arewa suka haɗu suka zaba dan arewa. Duk waɗannan sai ka ga ba laifin shugaban ƙasa ba ne, amma wajen suka sai ka ga ana cewa arewa ta rike kaza, ta rike kaza, ta rike kaza, ana lissafowa har su. To abu na ƙarshe da zan so da ni shi ne, idan ma ya tabbata cewar akwai an yi wani abu da ba daidai ba, to ba na san yadda na ga ana yin musun a social media wato internet a ce 'yan kudancin wato a Najeriya kudu maso gabas kuma ma a kudu a ce su ne kawai za su yi ta yaƙi, in banda kamar yadda ka faɗa ana samun wasu saboda bambancin jam'iyya 'yan arewa su ma suna nuna ba su ji daɗi ba, sai kuma waɗansu 'yan arewa da ba su fahimci a abubuwan da suka auku ba su ma duk sun bi abin nan to wannan yana janyowa imai da mu baya a zo ana ta maganar kudi da arewa kuma shi yake janyowa waɗansu suke kuskuren cewar ai a baya ma wato shi ma Jonathan yayi na ɗan ɗabi boyo ɗan arewa ba ko kuma a zo ana ɗauko maganar cewar ai in ka ɗauki ma'aikatan gwamnatin tarayya gaba ɗaya ɗan kudi sun ninninka ɗan arewa saboda haka mu ma a dawo a bamu wanda ba hakan ya fi kamata a tafi da maganar ba kamata yi a tafi da ita akan shin akwai dokar da aka saba in babu wanda kuma babu to kamata yi a yi shiru shin waɗanda aka naɗa sun dace in sun dace wanda mafi yawan mutane sun ce sun dace to a yi shiru in kuma ba su dace ba to kada a ji ɓangare ɗaya suna kuka gaba ɗayan Najeriya duk wanda yake kishin ƙasar ya koka haka na toyi fatan a ce an yi
masu aro da wannan fashin baki Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin na madadin Nasiru Adamu Elikaya da kuma Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Kiba Hiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. ‘Yan adawar siyasa a Neja da ke Najeriya sun ce ba canji su a ganinsu duk da cewa ko an sami APC a jihar.
A jihar Naija mu har yanzu ba mu san da an yi canji ba har yau kuma akwai abubuwa da yawa wanda yake in ka zanna ka duba taimaka mu matasa aikin yi har yanzu mu ba abin da muka gani a ƙasa.
To sai a tara shirinmu na hantsi an jima kaɗan. Kafin mu ƙarƙare bari mu koma ga Inar Amal mu ji labarai amma wannan karan a taƙaice.
Cibiyar kula da ƴanci rani ta ƙasa da ƙasa ta bayyana jiya Talata cewa sama da baƙin haure 350,000 suka yi tafiya mai matuƙar haɗari da ƙetare tekun Baharan Bana domin gudun wahala da talauci a gabas ta tsakiya da kuma Afirka suna neman ingancin rayuwa a ƙasashen Turai. Cibiyar ta ce sama da 230,000 daga cikinsu suka isa ƙasar Girka, waɗansu 114,000 kuma suka isa Italiya. Akwai kuma waɗanda suka shiga Spain da Malta ko da yake ba su da yawa sosai. An ƙara nuna fargaba dangane da haɓakar tattalin arzikin ƙasar China bayan rahoton kuma bayan da masana'antun ƙasar suka samu jiya da ya sake haifar da faɗuwar hannayen jari. A birnin London da kuma New York hannayen jari sun faɗi da kashi 3% yayin da hannayen jari a Paris da kuma Jamus suka faɗi da kashi 2.4%. Narkewar da ƙanƙarar teku yankin Arctic ke yi ya sa Amurka ƙara mai da hankali ba kan batun ɗumamar yanayi da batun tsaro da kuma makamashi kaɗai ba, amma har da batun dakon kaya da jiragen ruwa da kuma zaƙulo a albarkatun ƙasa da kamun kifi, waɗanda dukkansu batutuwa ne da suka shafi ƙasa da ƙasa. Ko da yake ba a riga aka kafa dokokin ƙasa da ƙasa da suka shafi keɓewa da kuma bunƙasa wannan yanki ba, mai yiwuwa ne wannan batu ya sake ɗaukar hankali a cikin watanni masu zuwa. Masu goyon bayan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma kan ayyukan nukiliyan Iran sun samu ƙarin kuri'u a majalisar dokokin Amurka, yayin da waɗansu 'yan jam'iyyar Democrat biyu a majalisar dattijai suka ce za su goyi bayan wannan yarjejeniya. Sanarwar da 'yan majalisar dattijai Bob Casey daga jihar Pennsylvania da kuma Chris Coons na jihar Delaware suka yi ta zo ne mako guda kafin majalisar dattijai ta fara tattaunawa kan ƙudurin da jam'iyyar Republican ta bayar da ƙin amincewa da ita.
To da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku sai kuma an jima za mu sake dawo a shirin hantsi a madadin ita Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa sai wanda ya jagoranci shirin cewa Hiro Diodone sai kuma injiniyanmu na yau Jim Harmon ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.